نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
قولي هذا تبتك ألا ملوك تنسركي ميقوى ميقومي ودتك النعمة سا دغاني الدامة سا يساك بابا داما هلتوا وانا وجه domin ci gaba da tafsirin ayoyin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 17 ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da rana ta 5-6 ga watan maris shekara ta 2026 miladiya tsira da amincin Allah su kara tabbata ga manzon tsira annabar rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbai da mu'minai wadanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alqiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su. Bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alqur'ani mai girma daga inda muka dace aya a jiya cikin surat Yusuf فدن الله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
الله تبارك وتعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث فشيك مرهكا وبنجدنك يجتبيك أي يختارك ويستفيك زي ذاتيك يشيق انتاك نعمر ساء na annabci wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya sanar da kai ilimin fassarar mafarkai. Shi yasa Nabiyullah Yusuf alayhi salatu wassalam kamar yadda za mu zo mu karanta a gaba, ilimin fassarar mafarki yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi da wannan ilimin lokacin da ya shiga wato kurkuku sanadiyar sharri da imra'atul aziz ta yi wa Nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Ya ce wa yutimmu ni'matahu alayk kuma zai cika ni'marsa a gare ka. Duk waɗannan bayanan Allah yana ba mu labarin tattaunawa da suka kasance tsakanin Nabiyullah Yusuf da mahaifinsa Yaqub alaihi salatu wassalam bayan an karar da shi da yayi da cewa kar ya sanar da ƴan uwansa wannan mafarkin, kar sanadiyar haka su yi mai wato kaidi. Sai yake sanar da shi cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai zaɓe shi ya bashi annabci kuma ya bashi ilimin fassaran mafarce ta'wilul ahadith, kuma zai cika ni'amar sa a gare shi. Wa ala ali yaqub, ya cika ni'amar sa ga iyalan yaqub, shi mai magana kenan, ma'ana mahaifin nabiyullah yusuf. Kama atammaha ala abawayka min qabl, kamar yadda ya cika ni'amar sa ga iyayenka a baya. Su wane ne iyayensa? Yace min qabl ibrahima wa ishaq, yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya cika wa ibrahim ni'amar sa ga ibrahima da ishaqa, yana nufin abawayka, yana nufin ai kakanninka a daga baya. Yadda Allah ya cika ni'amar sa ga ibrahima da ishaqa, hakan nan zai cika ni'amar sa a gare ka ya kai yusuf. Yace inna rabbaka alimun hakim, lallai ubangijinka masani ne wanda saninsa ya gane kowa da komai, ba abinda yake buya wa ilimin Allah. Imam Katsir yace ai huwa a'lamu haythu yaj'al risalata, Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi sanin inda yake sanya manzancinsa, inda yake sanya sakonsa. Yace hakimun, Allah tabaraka wa ta'ala ma'aboci hikima ne, ma'aboci ilimi ne da ya game komai da komai, ma'aboci hikima ne, kuma duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake aikatawa akwai hikima a ciki. Hikimar wannan abin zai iya koyuwa a gare mu, wasu lokutan kuma zai iya bayyanuwa a gare mu, wasu lokutan kuma hikiman zai iya koyuwa a gare mu a lokacin da abin ya faru. Hikimar kuma ta zo ta bayyana a gare mu bayan wani lokaci da abin, bayan faruwar abin da ya gabata. Al'ayyata, duk wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cikin hukuncinsa ash-shar'i da kuma hukuncinsa al-kauni, dukkansu suna tattare da menene? Suna tattare da hikima. Sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yake
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
اقتلوا
يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الله تبارك وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. للي أتكلم لابار يوسف دا أموانسا آيات للسائلين. أقوي آيوي أقوي دروسا للسائلين جمعة بياء. أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة. أخي أبو وانا لا أتري ما سيوا جمعة بياء للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين يستفعون بالآيات والعبر. ومن متى بياء سون ولن سجي أنفانوا دا آيوي دا قم أبو اللورة. Akwai addu'an da malamai sukan cewa Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin, Allahumma la taj'alna ibratan lil akharin, ya Allah kar ka sa mu kasance abun la'akari ga wa'ansu, abun ibra wanda za dinga cewa kai ba za ka koyi hankali daga abun da ya faru da wani ba. Idan ka ji an faɗi haka, abin da ya faru da wani nan ba mai kyau bane ko? Mafi yawan lokuta abin da ya faru da wani nan ba mai kyau bane. To kaga ka zama abun bugun misali kenan wadda za a dinga fahimtar tarko da kai. Ka zama wato abin da abun bugun misali wadda da kai ake gane tarko. cewa irin tarkon da wani ya fada kenan ba, irin halayen da wani yake yi kenan fa ya kai shi inda yake a yanzu, to ka zama ibra lil akharin. Allah ya jarabce ka kenan, sai ka zanto darasi ga wasu, sai zanto sukan yi addu'a cewa ya Allah karka sa mu kasance darasi ga wayansu mutane na daban. Yace izqalu li yusuf, izqalu li yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Katana lokacin da ɗan uwa annabi Yusuf suka ce lallai Yusuf da ɗan uwansa, ɗan uwansa shine Binyamin, Yusuf yana da ɗan uwansa daga mahaifiyarsa, shafikinsa, uba ɗaya, ubansu ɗaya, uwarsu ɗaya, wa'ancan sauran ɗan uwansa uba shi ya haɗa su, ubansu ɗaya, amma mahaifiyarsu ba ɗaya ba. Sai shi abin nufinsa nan suka ce lallai Yusuf da ɗan uwansa. Maluma suka ce abinda suke nufi da ɗan uwansa nan, ai ɗan uwantaka ta ɓangaren me, ɓangaren uwa, ai domin da su da Yusuf ɗin gabaki ɗayansu ɗan uwa ne, ta fuskar cewa mahaifinsa ɗaya ne. Suka ce da Yusuf da ɗan uwansa Binyamin suka ce ahabbu ila abina minna, wannan shine ita ce tuhumar da ta zanto tushen hasadan kenan. Suka ce da Yusuf da ɗan uwansa Binyamin babanmu ya fi son su akanmu, wa nahnu usbatun, duk da cewa mu kuma muna da yawa, mu ga yawa ga karfi, mu masu yawa ne majiya karfi. Inna abana lafi dhalalin mubin, lalle babanmu ya kasance akan kuskure bayyananne. A wannan gaban maluma suka ce kun ga wannan maganar cewa nahnu usba yana daga cikin abubuwan da ke injiza mutane su tabka barna, suna ganin ai muna da yawa, muna da yawa, ko kuma ai muna da karfi. Yawan nan yana iya kasancewa ni'ama ko kuwa ya kasance niqma, ya danganci yadda aka sarrafa yawa. Ta zanto ni'ima ko kuma ta zanto azaba, sanadiyar azaba, kamar yadda wannan yawan shi suke ganin yaya za a ce mu da yawan mu dinna, amma kuma ya fi son wani da wani a kan mu, mun fi su yawa ai, ya aka yi ya fi son su biyu a kan mu goma. Suka ce lallai yana kan kuskure mai girma. Tushen matsalar kenan. A wannan gaban shin ya halalta uba ya fi son wa'ensu daga cikin ƴaƴansa akan wasu, ko kuwa ɗaya daga cikin ƴaƴansa akan sauran? Shin ya halalta? Wa'innan abubuwa ne maluma suka ce wannan yana daga cikin al'umurul qalbiyya, wanda mutum bai da saitara a kansa, yana da kamanni da so da mutum yake wa matansa, mutumin da yake da fiye da mata ɗaya misali. Zai iya yiwuwa ya fi son wacce a yau, gobe ya dawo ya tsinci kansa a halin cewa a yanzu wacce ya fi so ba wacce ba wadda a da ita ya fi so. Domin wannan umur ne qalbiyya, ahwalul qalb, kuma ya taqallab, yana jujjuyawa, kuma yana meye, yana canzawa. Kuma mutum mafi yawan lokuta ana mai uzuri game da abubuwan da suka shafi zuciyarsa wajen mu'amala, sai ya zanto ba laifi ba ne ya zanto Allah ya jarabce ka da son wani daga cikin ƴaƴan da ka haifa fiye da so da kake wa sauran, amma ana baka shawarar cewa karka ɗaura hakan, karka ɗaura shi a fuska, ma'ana karka bayyana a irin bayyanawar da zai dinga sanya wa sauran ƴaƴanka kishin wannan din da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarace ta da san sa din abin da ya shafi so wannan hukuncin halalci da haramci ba zai sauka akan sa ba amma abin da ya shafi al-ataya wal hiba abin da ya shafi kyauta abin da uba yake wa ƴaƴansa kyaututtukan da yake baiwa ƴaƴansa a wannan halin wajibi ne na shari'a ya baiwa kowanne daga cikin su maza da matan su ya daidaita a tsakanin su ya daidaita a tsakanin su fil ata illa an yakuna hunaka musawwirun shar'i sai dai ya zanto akwai wani dalili wanda shari'a ta yadda da shi misali akwai cikin ayat da Allah arzuta ga da su akwai yara da ake cewa zawul ihtiyajatil khassa yara masu wanda ake cewa special needs wanda yake bukatan a kashe mai kuɗi fiye da za a kashe wa sauran domin yanayin halittarsa zai iya yi wa misali ba ana tafiya da shi Misra bane so biyu a shekara domin ana son a kai shi yawon shakatawa a'a domin ana bukatan a kai shi asibiti ne a duba shi domin yanayin lafiyarsa kaga wannan wani abu ne daban wannan yalzam minhu lazimi ne a irin wannan halin kudin da zaka
Don wa'in su abubuwa ne wanda za su daure maka kai kai in aka shirya wannan abun a Facebook za ka ce wa'in nan MPN waɗanda irin mahaukata ne za su dan ina su wani shedan ne ya masu wahayi wannan abun da suka zo suka shirya a Facebook amma kuma yana faruwa fil waqi'a misalin ne ba nayi alwala na manta nayi rafkarwa wa'innan abubuwa ne wanda muke yau da kullum a'a wa'innan masail ne wanda awa'isul masail wanda sai ka sha wahala kafin ma ka san daga ina za ka fara abubuwa da suka shafi aure da suka shafi mijin saurayi da ke neman yake neman yarinya kuma yazo ya fiye auka wani wata alaka ta zo ta shiga tsakanin shi da mahaifiyar yarinyar tun ba yi auren ba abubuwa za ka gansu a cakuɗe za a yi auren ko ba za a yi ba sai da bayan aka yi auren ne aka gane kaza da kaza ya za a yi da auren ya mazaunin auren sai ka rasa kai daga ina za ka fara to daga cikin fatawoyi da aka kawo mana gaban da yasa na tana da wancan shine cewa akwai musawwirat ash-shar'iyya da zai iya sa ka kula da wa'insu yara fiye da wa'insu yara domin bukatunsu ya nemi ya bambanta wani mutum ne ya rubuto tambaya a lokacin yake shi shin ya halalta a shar'ance shi yana sanya wani babban attajiri ne yana da tarin dukiya masu yawa shin ya halalta shi ya yi wasiyya da dukiyarsa gaba ɗaya wasiyya yake sanya cewa idan ya faɗi ya mutu aka gama jana'izarsa duk abin da ya mallaka kaf-kaf ya yi wasiyya da shi waƙafi kuma ba ƙananan dukiya ba ne ba ƙaramin dukiya ba ne shi ne aka ce mai to ai wannan ai haramun ne ka yi wasiyya da dukiyarka da baki ɗaya mafi yawan abin da za ka yi wasiyya da shi shi ne sulus sai ce abin da ya sa nake wannan tambayar ya ce ƴaƴana gaba ɗaya babu wanda ke buƙatar komai dukkansu in ba su da kwatankwacin irin wannan dukiyar suna da dukiyar da sai dai idan Allah ya kaddari talauci wa mutum kawai zai talauci da haka sai nake tunanin shi a lissafinsa sai yake tunanin wa'annan yaran they are billionaires on their own idan na faɗi na mutu kuma wa'annan billions din a sake tara musu bayan kuma ga talakawa ga marayu ga ayyuka na addini da yawa da ake bukatar kuɗi shi yasa shi tunanin shi yake bacewa tunda yaran nan ba su da bukata shin shi zai iya dukiyarsa gaba ɗaya ya yi wasiyyar dukiyarsa gaba ɗaya domin yaran nan ba su bukatar wai domin wai mahaifinsu ya rasu wai a raba masu dukiya ba su bukata to kaga irin wayannan halaye din idan yara suka zama mustaqillun bi anfusihim istiqlalan an alwalid a irin wayannan yanayin yaran da su kuma ba su tsayu akan kafafuwansu ba bukatunsu suka fi yawa maluma suka ce wannan cikin abubuwa da ake ce almusawwirat ash-shar'iyya da za ta iya bada daman uba ya fi bayar da kulawa zuwa ga wasu daga cikin ƴaƴansa in babu wannan in ka tashi bayarwa za ka baiwa kowa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah kuma ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku tayyib bayan sun faɗi wannan sai suka ce da su bayan sun faɗi cewa mahaifin baban mai ya fi san Yusuf da Bunyamin sai suka ce ukutulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin suka ce ku kace shi kawai kaga kishi da hasada ba abin da ba su iya haifarwa ba abin da ba su iya haifarwa kaga wayannan maza ne ba ana maganar maza ina ga mata shi yasa mace mai zafin kishi abin tsoro ne ba abin da ba za ta aikata ba akwai matar da domin tsananin kishi amma a Masar ita ta kashe ƴaƴan da ita ta haifa za ku yi mamakin to wani hauka zai kai ga mutum ya kashe ƴaƴan da ya haifa ita ta kashe ƴaƴan da ta haifa domin a tuhumi kishiyarta kaga abin da kishi zai iya yi ka duba mace dai mace da yarda da mace irin alaka da ke tsakanin mace da ƴaƴan da ta haifa da irin protection da mace za ta iya ba da ranta domin ta kare ne ƴaƴanta amma wannan kishi ya saka ita ta kashe yaran tunda ita ba ta gidan ita yanzu ba tana zaman aure da mutumin bane amma kuma shi matar da ya aura ba zai zauna lafiya da ita ba ƴaƴan da ta bari kuma wannan matan ita ke rike da su da haka ita ta yi sanadiyar kisan ƴaƴan nan ta yi sanadiyar kisan ƴaƴan nan tunda matan nan ke rike da yaran kuma ba ita zai haife su ba da haka wacce za a tume ta na farko wace ce wannan matar ana cikin shari'an wani lawaya shi Allah ya taimake shi ya yi ta yin tunani mai zurfi ya yi ta cewa public prosecution din cewa binciken da aka yi akan wannan abin bai isa ba an yi ta yin bincike kuma an ga cewa wannan matan tana zaman lafiya da yaran nan tarihi su kamar yadda ka san ita ta haife su kamar cikin yara biyar kamar ta kashe hudu ne ɗaya ne wadda bai ci abincin ba wadda shi ke karɓan saƙon guban shi ya fallata magana wadda shi ke karɓan saƙon guban daga wajen mahaifiyarsa wadda sai matan nan ta gama jin hazabin ci shi zai zo ya farfada shi kadai ne bai mutu ba da aka tsananta bincike bayan an shari'anta yi nisa ma an kusan kawai tunda circumstantial evidences din suna nuni da matan nan ita ce kawai ai tunda abinci suka ci yayi sanadiyar mutuwar su ta ke ba su abinci wani ne ke da access na ya ba su abinci in ba ita ba kaga shi yasa wani dan uwa yake cewa wani abokin aikin yake cewa yace idan dan sanda yayi maka sharri ana iya warwarewa a duniya amma idan lauya yayi maka sai dai a warware a lahira to daga baya sai yanzu zan fahimci cewa idan mace ta yi maka sai in Allah ya ga damar warwarewa a nan kai ka duba irin wannan abin da aka kulle a wajen nan ta yaya tukunna kaga akwai zero probability din cewa matar da ta haife su ita za ta kashe su kaga dama a cikin binciken ma ba a ma waiwayanta ita dama kuma manufarta ta kashe ƴaƴan da ta haifa domin a kashe wacce ke zaman aure da mijinta tsohon mijinta kaga kishi ko nan hassada da kishi shi yasa Allah tabaraka wataala cikin suratul falaq wa min sharri hasidin idha hasad shi yasa wayannan azkar din yin wayannan mu'awwidhat din dare da rana suna da muhimmanci domin shi mai hasada fa wallahi babu boundary babu limit din akan irin barna da zai yi idan hasada ta kwashe shi kaga wannan sa'annan ciwon hasada bai da alaka da wato dangantakarka da wadda yake maka hasada kaga wannan dan uwansu ne sa'annan yaro ne wadda bai da laifi kamar yadda Ibn Kathir akwai wani bayani da Ibn Kathir yayi wadda ya rawaito daga cikin wajen daya daga cikin masu tafsiri in ka karanta bayanin sai ka ji tausayin halin da Annabi Yusuf ya shiga lokacin da suka bayan sun rarraki baban ya yadda a tafi da shi abinda suka je suka aikata da shi yadda shi wancan malamin ya siffanta halin da karamin yaro mai bukatan tausayin mahaifinsa mahaifinsa ya girma ya manyanta yana buka, yana sunsun yana son yaron nan kuma sunsun zai cutu da rubin yaron nan duk wayannan abubuwan lissafin nan kwata kwata hasada ya rufe musu ido sai da suka je suka aiwatar da abin da ke cikin zuciyarsu suka ce ku tono Yusuf aw istrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum to menene suke son su cimma ne idan suka kace Yusuf yakhlu lakum wajhu abikum fuskar za ku samu fuskar mahaifin ai Yusuf yana da rai ne shi yasa yake son sa har ya fi son sa akan saura to lokacin da muka kace Yusuf ai mu ne sauran yayan aiko da zamu ragu bai da zabi sai dai ya jiyo da fuskar sa zuwa ira zuwa gare mu wa takunu min ba'dihi qauman salihin kaga wannan abin da mahaifin yake fada Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kara sa ayin cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin bayan ya gargaɗe shi cewa kar ya fada wa ƴan uwansa kaga yake shedan ko sai suka ce kaga sun san kisan da za su yi din sun san zunubi ne mai girman gaske sun san haramun ne sai suka ce wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun aikata kisan bayan kun aikata barnan kisa sai ku dawo ku tuba sai ku dawo ku tuba ku zama mutanen kirki ku koma ga Allah kaga kafin su aikata barnan sun riga sun shirya cewa idan suka gama aikatawa za su dawo su yi ne su tuba ai ta tubu ila Allah wa tastaghfirunahu min ba'di dhanbikum sai ku tuba zuwa ga Allah ku rini gafaran Allah bayan kun aikata zunubin yace faqaddamu al'azm ala tauba qabla suduri dhanbi minhum tafhilan li fihli sai suka kudarci cewa za su tuba idan bayan sun aikata wannan sabon Allah za su tuba kafin sabon ya auku daga hannunsu sai suka yi azumin cewa za su menene za su tuba tashilan li fi'li domin aikata sabon ya zama masu da menene da sauki shedan yake kalla za ka tuba ai kai kana matashi ma shi kada da sauran shi ya zarwa ai ka ci gaba da honewa kawai shi daga baya in ka fara yin furfura sai ka zo ka tuba kai kuma ba yi maka alƙawarin za ka yi furfura ba tun daga jinjiri da aka haife shi yanzu nan yau aka haife shi yau aka mayar da shi ga mutanen da ba su kai shekarun ka ba sun tafi mutanen da sun bi shekarun ka sun tafi da haka baka da tabbas amma su yace wa izalatan li sana'atihi wa tanshitan min ba'dihim li ba'd duk wayannan da kuma wannan zai rage masa ganin munin sabon da suke son su aikata ai za mu tuba ai za mu tuba tayyib wa tanshitan wannan kuma zai domin su karfafa junan su ka san abu ne wanda suke son su haɗu a kansa tattaunawa ake yi na mutane goma idan mutane goman nan bakin su bai haɗu ba akan wannan abin da ake shiryawa kaga akwai matsala ko da haka dole ayi abin da za a yi a harhaɗo ra'ayin kowa da kowa ya zanto abin da za a yi din da ra'ayin kowa aka yi wa takunu min ba'dihi qauman salihin Allah tabaraka wa ta'ala ya qala qa'ilun minhum
qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati jubb wa alquhu fi ghayabati jubb yalsaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin
qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf ɗaya daga cikinsu wanda yake da ɗan tausayi sai ya ba da shawara daga cikin 'yan uwan nasa masu tattauna wannan al'amari inda anan aka kawo shawaran aka shi Annabi Yusuf alayhi salatu wassalam. Fa inna qatlahu a'zamu isman wa asna, domin kisa wato wani zanibi ne mai girma mai muni. Wal maqsudu yahsul bi tab'idihi an abihi min ghairi qatl, shi falsafarsa ai abu ɗaya muke son mu cimma shine mahaifinmu ya zanto mu ma yana waiwayan mu, to za mu iya cimma wannan burin ba tare da mun kashe Annabi Yusuf ba. Sai ce la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabati aljub yaltaqithu ba'du as-sayyara in kuntum fa'ilin, kar ku kashe shi, amma ni ina ba da shawarar cewa mu je ba shi a rijiya mai duhu, idan to rijiya ne wanda yake da kafin rijiya a siffanta shi da duhu sai yayi ne, sai yayi nisa, mu je mu jefar da shi. Sa'annan shi tunda kun san baya son a kashe shi ko, to tunda baka son a kashe shi me yasa kike son a jefa shi a rijiya zai iya mutuwa? Yace a yace yaltafithu ba'du sayyara, ayarin matafiya idan suka zo irin yanayin tafiya na wancan lokacin a Sahara, rijiyoyi akwai locations din da ake haka rijiyoyi manya-manya wanda matafiya sun sani sukan tsaya domin su yi guzarin ruwa. Idan suka zo ɗibar ruwa za su menene? Za su tsinke shi in kuntum fa'ilin, idan kun wato haɗa ra'ayinku akan nisantar da shi ɗin, akan aikata abin da kuke nufin aikatawa. Sai zanto wannan shi ne ahwanu shar. Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya ce ai daman ko da sun yi nufin kashe shi ba za su ci nasara ba, daman ko da sun yi nufin kashe shi ba za su yi nasara ba, domin ai a aya da muka karanta a gaba Allah tabaraka wa ta'ala yashtabika rabbuk, Allah yana da abinda aikin da zai baiwa Annabi Yusuf bayan ya girma. To ta yaya wanda yake da aikin da Allah zai kallafa shi da shi bayan ya girma, kuma Allah zai bai a kashe shi yana yaro? Yace ai daman ba za su ci nasarar kashe shi ba. A wannan gaban maluma suka ce idan ka ga barna, idan ba za ka iya hana barna gabaki ɗaya ba, ka yi kokarin canza barnan zuwa ga wanda bai kai shi muni ba, kamar yadda wannan tunda ya ga idanunsa ya riga ya ruku su kawai, duk wani abin da yake kasa da kisa ba su ma san ji, suna ganin kawai in suka kashe shi ne kawai hankalinsu zai kwanta cewa shi kenan, babu shi cikin labarin abinda mahaifinsu yake damuwa da shi tunda ya mutu. Amma shi wannan ya kawo wata shawara wacce za ta kawar da wannan jarima ta menene? Ta kisa. Na'am, Allah tabaraka wa ta'ala ya
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون.
قال إني
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. سكت يا بابا من يسع باك أمن شيمنا a kan Yusuf, ma'ana fi'lan istimrariyan, sun lura cewa uban yana baiwa Yusuf kariya, me yasa baka amince mana akan Yusuf? Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafizun lanasrun. Duk da cewa lallai mu ga Yusuf masu baji kariya ne, ba za mu bari wani abu ya cutar da shi ba. Kaga nan, daga nan suka fara rarrashin mahaifin, bayan sun hada kalmar su akan abin da za su aikata da Yusuf. Arsilhu ma'ana, ka turo shi da mu gadan gobe, yarta wa yal'am, yayi ciwo kuma yayi wasa. A cikin wata qira'a, narta wa nal'am, da mu da shi za mu yi ciwo kuma mu yi wasa tare. Alhali abinda suka kudirce a zuciyarsu game da Yusuf wani abu ne mummuna. Wa inna lahu lahafizun, kuma lallai mu ga Yusuf masu kulawa da shi ne, masu kiyaye shi ne. Allah tabaraka wa ta'ala yake martanin Nabiyullah Yaqub alayhi salatu wassalam, qala inni la yahzununi an tadhhabu bi, domin ta'alluq dinsa da Yusuf da rashin son da bawa da shi. Yace tafiyan ku da shi zai bakanta min rai, ban san rabuwa da Yusuf. Sun san irin wannan alaka na so da kuma alaka na fut da fut, alaka na kasancewa tare da Yusuf da mahaifinsu wanda ya riga ya girma ya manyanta, shekarunsa suka ja amma ba su ji tausayinsa ba domin hasada. Ya ce wa akhafu an ya'kulahu dhi'b, kuma banda tafiyanku da shi zai bakanta min rai idan baya kusa da ni, ina kuma tsoron an ya'kulahu dhi'b, ina tsoron kyarkyace ya cinye shi. Nan maluma suka ce, idan kana tuhumar mutum la tulqinuhu al-hujja. Kaga wannan magana ita ce za su zo su mai ya ba su wato clue, da maganar nan ya ba su clue din abinda bayan sun aiwatar da abinda ke zuciyarsu, maganar da babansu ya yi suggestion din nan na tsoransa, ita din dai za su zo su kafa a matsayin hujja cewa abin da ya faru da shi din kenan. Wannan abin da dai ta ji tsoro shi ya mede ne, shi ya faru da shi. Kaga ba sai ya kai hankalin su nesa ba, tunda shi ya riga ya kusanto masu da tunanin cewa wancan dabbar za ta iya kashe shi. Shi ke nan ba su wahalar da kansu ba, da suka je suka dawo suka ce abin nan dai shi ya faru. Yace ina tsoron dabban nan ta kashe shi, wa antum anhu ghafilun, alhali ku a gare shi kun kasance ga falalli. Qalu la in akalahu,
qalu la in akalahu dhibu wa nahnu usdatun inna idhan la khasirun.
Saka ji haba nahnu usba, mu fa ka duba yawanmu, kuma majiya karfi ne mu, sai mu bari dan uwanmu dabba ta kashe shi? Haba, idan haka ya faru mun zama khasirun, mun zama dababbu, mun zama hasararru, mun yi asara. Haka suka tara wa mahaifinsu kasa, suka mai daɗin baki har ya yadda suka tafi da Nabiyullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Da suka tafi da shi, menene ya faru? Wannan shine bayanin da zai biyo baya gobe da yardan Allah tabaraka wa ta'ala. za mu daba wannan gaban domin mun yi babban bako ɗaya daga cikin malamanmu bakonmu a wannan gari wanda shi ke gabatar da tafsiri a wannan shekarar a masallacin Juma'a na tunawa da Imam Ramadan Fadl. Tafsirin dare da ake kowane shekara fadilatul Sheikh Dr. Abdulaziz Ibrahim. Muna mai marhaba da gabatowa ya kawo mana ziyara da aka sauran mintuna da suka rage daga nan zuwa karfe 6 za mu baiwa malam mu dan amfana da daga nasihohi masu tsada da tsokaci da malam Zain. Yanzu a wannan zaman Abdulaziz ɗaya ne ni na hakura sai malam ya tafi
amma na rutsa ba na rutsa ma da
yayi wani ayya ko
auzubillahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina mawlana muhammadin abdullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din amma ba'du in asdaqa al-hadith kitabullah wa ahsana al-hadi hadi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa kull dalalatin marjuha ila an-nar. Bayan haka ɗan uwa ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 17 ga watan Ramadan. Watan Ramadan shi ne wata na 9 a cikin jerin watannin musulunci. Inna haddatha shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabina yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tawlimu fihinna anfusakum. Faƙatun al-mushrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffatan a'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 6 ga watan 3 na jira annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa kaddara shekara ta 226 cikin yarda da iko da amincin Allah tabaraka ta'ala ya anta da ku annabi sallallahu alaihi wa sallam barka masallacin Bilal bin Rabah ko kaga a cikin ziyar a wannan gari na cikin cikin jihar na Farawan Najeriya majalisin ɗaya daga cikin shugabannin al'umma malami abun koyi Sheikh Barista Abdulaziz Abdulsalam na fata Allah mu tsare shi a rawar Allah lallai an fara cewa yau zan fara kai ziyara majalis na tafsirin yamma kasancewar shi malam shi ne mataimakin shugaban ƙungiya ta wannan ƙaramar hukuma gaba ɗaya kuma alhamdulillahi cikin gargajiyar da Allah tabaraka ta'ala ni ma sai na so a ce wajensa na fara kai ziyara malam cikin ƙungiya aminta ya tabbata wa jami'an tare a wannan masallaci ya tsara muna fata Allah mu cikin sauƙi ya mana jagoranci ana an da ka da alƙairi wurin da sanya hajjan ya ƙara sarati zan so in yi kai da nasiha da ku ta yan mintunan da aka ce amfani kan wani hadisi guda ɗaya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda lokaci na tabbatar ba zai ba mu dama mu kai ga manufarmu na saƙon da muke kai tsarwa kan hadisin ba amma dai daidai gurgudu za mu fitar da wasu abubuwan da muke son saƙon ya zama su ne yake ɗauke da su amfance su. Sahabbai guda biyu cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun rawaito wani hadisi guda ɗaya. Wannan hadisi shi ne hadisi Mu'az bin Jabal da radiyallahu ta'ala anhu wanda Abizar al-Ghifari jindibin Junada shi ma ya rawaito shi. Abi Abdurrahman shi ne Mu'az bin Jabal. Jindibin Junada Abi Zar al-Ghifari dukkanin su rawaito hadisi. Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin al-Musadrak Imam al-Bayhaqi ya rawaito shi a cikin Sha'abul Iman, Imam Ibn Majah ya rawaito shi a cikin Sunan, haka Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin karamin littafin da yake hannunmu na Arba'un an-Nawawiyya. Idan ban manta ba shi ne hadisi mai lamba 18. Amma Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ittaqillaha haythu wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamma, yace wa khalidun nas bi khuluqin hasan. Hadisi ne mai dabobi guda uku. Ittaqillaha haythu duk inda kake, ka ji tsoron Allah, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Nan majalisin Al-Qur'ani aikin Allah ne, masallaci ne, yadda za ka kiyaye dokokin Allah, ka yi tsoron Allah a cikin masallaci inda ake tafsirin Al-Qur'ani a cikin Ramadana, haka ake so ka ji tsoron Allah a shagonka na kasuwa, ka ji tsoron Allah a ofis ɗinka na ma'aikatarka, ka ji tsoron Allah a gonarka, ka ji tsoron Allah a duk inda ka samu kanka, dan Allahn da yake masallaci yana ganinka a gonarka, yana ganinka a kasuwarka, yana ganinka a ofis ɗinka, duk inda kake Allah da barar tsara yana tare da kai. Haka ne tafin na haji makon ka ji tsoron Allah cikin da kake. Annabi ya ce wa akbi as-sayyi'ata al-hasanata, ka bi bayan mummunan aiki in ka aikata, da me da kyakkyawa, hasanata kyakkyawa ya share mummuna, ka bi bayan mummuna da kyakkyawa, ta ne kace tamuha kyakkyawan zai share mummuna, shi ne inda hasanati yuzhib as-sayyi'at wa minha liqwarid zaki. Gaba ta uku wacce ita nake so zan yi magana a kai, kan ce wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, kai mu'amala da mutane da shi shawar da ya duk wanda zai yi mu'amala da ya ce magana, ya ce san barka, ya ce na gode, ya ce alhamdulillah, ya ce Allah kai mu kada ka zama musulmi da yan uwan musulmi da ke mu'amala da shi suna ce Allah wadai ina ma ina ma yan ba kara da na san, in ka zama wannan ba ka zama cikakken musulmi, ka zama musulmin da ɗan uwansa musulmai da ma waɗanda ba musulmai ba, duk wanda ya yi mu'amala da shi zai yi tsanci, ba zai ji aran an cice shi, ba zai ji aran an zance shi, ba zai ji lallai ya yi mummunan gamo da abokin mu'amala. Addini al-mu'amala, addini al-mu'amala, addini al-mu'amala, wannan addini ya ka zauna da ni, ya ka zauna da kai, ya ka zauna da matarka, ya matarka ka zauna da kai, ya ka zauna da abokanka, maƙwabtanka, ƴan uwanka, kowa yaya kai mu'amala da shi, shi ne addini. Duk yadda kake tsaye da sallah, kake yin azumi, kake yin zakka, idan mu'amalarka ta munana ba za ka samu shi dariya ba. Don haka ina kira ga kai, ina kira ga marasa tsari, ina kira ga rai da kuke taurare na, don Allah a matsayin mu na musulmi mu'amalar mu ta kyautatu sama da mu'amalar kowa. Yau amma yi gani ba mai jin nutsuwa da kwanciyar hankali da ɗan uwanka idan mu'amala ta haɗa su. Ina tunanin in mu'amala ta haɗa mu za ka cuce ni, kana tunanin zan cuce ka, idan na ganka hankali na bai kwanciya domin ba na zaton samun aminci da gare ka, in ka ganka hankalin ka zai kwanciya dan kana tunanin ba ka da aminci. Saboda mu mu'amala yau gaskiya ta zama abin kwatance idan akwai mai gaskiya da mu kwatancen zaki. Rukun amana shi ne ya zama tarihi, za ka yi mu'amala da mutane goma gudun kada mu faɗa abin da ba kyau mu faɗa, wala Allah ɗaya ne zai irke maka amana da mun ce duka goma wanda yake maka amana, za ka yi alƙawari da mutane goma wala Allah ɗaya ne ko biyu zai cika maka alƙawari da mun ce duka ma ba mu ce ya cika maka alƙawari, ba tun alkhairi ne idan mutum zai maka alkhairi jiya ya maka shekaran jiya ya maka shekaran jiya ta yau sai a samu akasi da kai ba a haɗa kai a zabince shi, da kai ba a haɗa kai a cince shi, da kai ba a haɗa kai a ɓata masa suna a ci zarafin sa. Alhali alkhairin sa ya gabata a rayuwar ka jiya, ya gabata a rayuwar ka shekarun jiya, ya gabata a rayuwar ka shekarun jiya can, amma a yau idan an samu akasi na ɗan adam daga ba lalatacce mara mutunci a idan ka gama sa. Kuma ina ikirarin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, musulmi a wajen Allah wanda Allah ya gamsu da musulunci, Allah yake ganin sa a matsayin musulmi cikakke shine man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, mutumin da sauran ƴan uwansa musulmai suka kuna daga sharrin harshen fa, suka kuna daga sharrin bakin fa,
bai amfani da bakin sa cutar da yan uwansa, bai amfani da hannunsa cutar da yan uwansa. Idan ka ga ɗan uwansa ya cutu daga gare shi, ba da sanin sa bane, wal Allah dalili ne na tsamar. Amma ba zai yi amfani da bakin sa maka sharri, ba zai maka ƙarya ba, ba zai maka rashi ba, ba za a kulla da shi a zalunce ka a cikin zuciyarka ko a maka wani abu wanda kai shi wanda yayin ba zai so a maka ba, da shi ba za a taɓa da shi. Balle har ya ɗauki hannunsa ya zana da bairo a za ka bayani don mugunta. Balle har ya ɗauki hannunsa da bairo ya zana a cutar da kai a kowane irin yanayi, musulmi ƙwarai annabi ce ba zai gani. Amma yau don Allah haka mutane suke. In ka ga wani yau ya kwana cikin baƙin ciki, wani ne ya jefa shi cikin baƙin ciki. In ka ga wani yau ya kwana cikin tashin hankali, iyayensa suna addu'a Allah ta tsare da mu. ‘Ya’yan suna addu’ar Allah ta tsare da babanmu, matansu suna addu’ar Allah ta tsare da mijinmu, maƙwabcinsu suna addu’ar Allah ka tsare maƙwabcinmu. Wani ɗan uwansa ne mutum kamar sa musulmi ya jefa shi, wani Allah ma maƙwabcinsa ne. Yau mutane idan ka duba adadi da suke mutuwa da hawan jini, wallahi ba daga wani waje suke samun hawan jini ba, daga abokansu da danginsu da iyalansu suke samun hawan jini. Yau mutane suna mutuwa da hawan jini saboda sharrin abokansu. Wasu suna mutuwa da hawan jini saboda sharrin iyalansu, wasu suna mutuwa da hawan jini saboda sharrin abokan hulɗarsu a kwamitin masallaci ma, daliran da kwamiti wani hawan jini yana kama cewa da wani ba a yi. Kuma wai mun taru a masallaci inda Allah ya ce ɗakin waje mafi tsarki, mafi daraja, mafi soyuwa a wajen mahaliccinci na masallaci. Amma al'ummar masallaci ko kowa so yake sa wa ɗan wasa waje in an kira suna ku cika tunga. Nakan karanta wani hadisi wa ƴan uwa na wata mata. Zikira li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bin ma'atan in kasa wasu salati ya wasu zani ya wasu da kashi wala bin tutsi jalata. Wata mata aka ba wa Allah labari yawan sallah da take na dare, ga yawan azumi na rana, ga yawan sadaka. Yawan sallar kawai da take yi, kima da daraja da matsayin mai sallar dare a wajen Allah ya gayyace ta. Saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sallar dare ma dan ne a nuna maka ya ci kowa da daraja, sai aka wajabta masa sallar dare, ita ce sanadin da yake kowa. Allah ce wa minan layli fatahajja fihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Akwai fata wa rinjin da kashi a wani matsayi abin godewa shi ne sallar daren da kake. Ita wannan matan Allah ya azurta da iya, ya azurta ta da iya tashi cikin dare da sallah. Wa kafa yadda shiga ya hazu tun da albijir ya keto, ba za ta ci ba, ba za ta sha ba, ba za ta jaɓa ta sha ba, ta sai rana ta magi, kawai yadda zuwa ta Ramadana. Kawai tana yi don neman yin sa'ad. Shi ba da ce duk wanda man saba yau mun ci sa ilai ta, duk wanda ya yi yana azumi saboda neman yin sa'ad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Allah wajahu, ba da Allah wajahu 70 kharifan min nar. Allah zai nuna fuskar wannan mutum tsakanin sa wuta gurbar da zai shekara 70. Madinna akwai yawan asu. Wa kafa rabbu sadaqata ha ga yawan sadaqa. Sadaka kuwa ta ji sallan nan, sadaka ta ji azumin nan, domin sadaka nomar abinci guda ɗaya a bakin ki ne kuma tsinfi jaudin da'ai hairu ne na yin sace. Nomar abinci guda ɗaya a cikin mai jin yunwa ta ta alkhairi a kan ki gina masallatai, samun sun lati zama masallatai. Na mu sha abinci ta ta alkhairi ka gina masallatai 70. To wannan matan bayan yawan sallah, bayan yawan azumi, ga yawan sadaka. Ai ko mu hawa muna cewa sadaka maganin mutum. Amma yau an wayi da wannan matan duk da yawan sallar ta, duk da yawan azumin ta, duk da yawan sadakar ta, sai aka cewa annabi sai dai tana cutar da makwabtanta, mu'amalar ta da makwabtanta ta fake. Annabi bai kalli azumin ta, bai kalli sallar ba, bai kalli sadakar ba, sai ce kiyaye kinna da mutunci. Me ya kai ta wuta? Mummunan mu'amala, munanan mu'amala tsakanin ta da bayan Allah shi ne kai kyauta, sai zama sallah azumin ka zan tun bai mata amfani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahabba an-nas ilayya yawm al-qiyamah wa aqrabahum ilayya min majlisa ahsanu ma khalaqa. Wadanda suka fi soyuwa a wajena gobe kiyama suka fi kusa da ni a wajen zama gobe kiyama shine wadanda suka tsauran yan kosu da tawar da biya in ka bi da tawar da biya ahi in ka bi da tawar da biya na fita na haka da girma Allah ina kira ga kai na ina kira ga ni mu kyauta ta dabi'un mu na dan adam mu dama da junan mu mutunta junan mu mu riƙe wa junan mu amana mu ga wa junan mu gaskiya mu cika wa junan mu alƙawari mu zama masu yafiya da kau da kai da kara a tsakanin mu sai Allah ya rufe ciki da mu a matsayin al'ummar da take koyi da mafi alkhairin halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ne da umma manzo Allah tace kana qul'u qur'an da umma manzo Allah alqur'ani shi ko alqur'ani yana karantar da kitabun da ya da kuma mun da ya ke ta da ya qur'ani ke karantawa to Aisha tace da bi umman da Allah sune alqur'an malamai suka ce kai idan ka ga manzo Allah yana tafiya ka annahu qur'ani yamshi ala al-ard kai ta ce alqur'ani ne ke takawa da kafafun ka bayan kafa saboda yadda manzo Allah ya misalci da kyawa wadda ke alqur'ani kuma kai da ni manzo Allah nan ne Allah ce koyi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله ويرجو الله في حقيقة كنا بك كاوم أبو كوي لقد مضى الله صلى الله عليه وسلم عندما مضى الله لأبو كوي مضى الله لأبو كوي مضى الله كما يأتي قوة كاوة إياه كما يتلك كارن ترى ليسا جميدة كيف كاوم كوي مضى الله كان يرجو الله ويرجو الله هذا بما manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta budi su ku kanni mun karin akhlaq an aiko ne dai in ci da kyawawan ne mu Allah ya ce manzo Allah wa innaka la'ala kunta azim kana kan dabi'u masu girma sun dabi'u masu daraja masu tsada kyawawan dabi'u na san barka na madalla don Allah ya mu tautata mu'amalar mu mu zama musulmai na kwarai abin koyi duk wani da zai mu'amala da kai yana farinci yana jin daɗi dan yana ji a ran kafa zuwa jannati ta barka ce amma wani fa ba wai rika alƙawari ba rika amana ba cika alƙawari ba rika amana ba ba zancin dakiya ba a kawai saboda tsantsan munin mu'amala magana in za ta haɗa ku da shi sai ya duba kalmomi mafi ya kaushi da su zai gaya maka maka a wani bishiya bai kai kalmominsa a kaushi ba ya fi a wani bishiya ko suna da kaushi to kalmominsa ya fi a wani bishiya kaushi kuma ba ruwan shi hankalin shi kwance zai iya kallon idan don kowa ya gaya masa a cikin gaban sai girma saboda yana takamar Allah masa wata baiwa ko da ilimi ko da dukiya ko da mulki ko da rashin kunya sai ne tuki kowa zai yi wulakan kowa ba ya kallon jemu a fulfuli ba ya kallon gashi a fulfuli ba ya kallon darajar dan adam saka da Allah ya maka zai yi tuki kowa shi haka yake ba mai iya saki ba mai yaka shi kuma musulmi yan uwa don Allah sai girma Allah mutar kai wallahi daga cikin musulmi da yau suke damu akwai munanan dabi'u da suka akwai munanan dabi'u da suka yi mana katutu kowa ka haɗa mu'amala da shi sai ka ce wayo Allah sai ɗan sanda sun shiga sai an nemo lauyoyi sai an tafi wajen mai anguwa haba kuma irin musulunci ne makwabci da makwabci matar makwabci da matar makwabci ba a ga mace saboda mummunan mu'amala kowa yana jin zafin ɗan'uwan a cikin cikin mu so juna mu mutunta juna mu darasa juna mu kyautata wa juna mu yi mu'amala ta musulunci wallahi za mu rahota wallahi za mu rahota manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kyakkyawar da ji a sa ta yaki a mutuntun ta kyakkyawar da ji a sa ta rukun a cikin mutuntun ta kyakkyawar da ji a sa ta dan adam da Allah ya daraja Allah ce walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr Allah ce warhamna Allah ce faddalnahum ala kathirin min mal khalaqna tumina Allah ya hanci Adam ya ci a daraja shi Allah ya hanci Adam ya ci ya kai shi wani matsayi ya fifita shi a cikin sauran halittu sai kai zaka wulakan da Adam ka tsoro da Adam ka cutu da Adam kuma kana ganin za ka gama lafiya wallahi duk da wulakan da Adam ka san ko ba ka san ta ka jira lokaci kai kallo ba wanda zai zama aikin ka cin mutunci da tsorarsa da wulakan da Adam ka saka ya madina ya ga dan Allah ya dawo dan Adam ya zabi manzon Allah cikin dan Adam ya sa mala'iku suka fadi suka tsira wa kakan mutane sai kai ga dan Adam ka tsoro dan Adam ka muna na dan Adam mu'amala sannan sai mu tsotsa ne da Allah ji kawai mu tsotsa mana wannan matsaloli da suke da mu na rashin tsaro Allah ya kawo amma kana zalin shugabanni suna zalin amma makwabcinka yana kwana da mutuncin ka zalunci matar da kake aure da iyayenta suka dauka suka mina maka ta bar angwasu ta bar ɗan uwanta ta bar agarunsu tazo ta zauna da kai amma tana kwana da bakin cikin mummunan mu'amala mijinki da yayi ba ka nemo su daki ya zama san binki ka samu ƴaƴa ba ƴaƴan shi kuma yake daukar ɗawainiyar rayuwar ki ta safar da rana da yamma amma yana kwana da bakin cikin mu'amala ki wani irin al'umma ce wani ana aƙalla mun lokaci saboda abin yana da haɗi da lokaci abu da za ka ce ina addu'a Allah mu da sarki mana albarka Allah mu da sarki amsa mana wannan ibada ta su ya sanna mu cikin ɗan tattun bayan sa wannan baka ya zo ta mu da ganin shekaru masu yawa nan gaba cikin lafiya da kwantar hankali da iman ala Allah mu da ka alkari ya albarka son majlisi ya sanna mana albarka subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
su suke kulawa da shige da fice da kulawa da abin nan abubuwan kawon mu da sauransu Allah ya saka masa da alkhairi amma jagorancin wannan tafiyar na ɗayan agaji da deputy director din su mai wakiltan director da tare da tawagarsa sun kawo mana biyar ziyara su ma za mu ba su minti biyu in ya yi yawa minti uku na'am a gurguje da wani rike mutane
akwai kuma assistant director Ajimiyan finance shi kuma Alhaji Malam Muhammad E Abdullahi adai akwai sauran membobi a waje dama da tabi'an wannan committee na agaji kungiyar agaji shine da zaran azumi ya kama muna kai ziyara dukkanin santa da ke gabatar da tafsirai kama daga na jaha zuwa na kai kan za a fadin da nasarawa gaba gida jiya muna karamar hukumar toto amma kuma toto muna ga dafuke muna tudu uku mun kakkare a nasarawa yanzu kuma mun fito daga gara kune muka zo nan da dare muna masallacin lokaci insha Allah a madadin daraktan majalisar agaji na jihar nasarawa ko in ce wakilinsa muna makawa fatan alheri insha Allah sauran jawabi za a ji shi a masallacin lokaci insha Allah wannan shine suwan Allah bai
zuwar mala khairan muna wa fadilar da Sheikh Dr. Abdulaziz Ibrahim Buriya da ya samu kawo mana wannan ziyara kuma wayannan nasihohi masu tsada da muka ji daga gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su amfane mu abubuwan da muke faɗi abubuwan da muke aikatawa na alkhairi na neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala cikin wannan wata mai albarka na Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mu gaba daya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake haɗa fuskokin mu a wannan waje ba domin komai ba domin mu zo mu tana ta kawo namu akan yadda zamu kyautata lahiyarmu yadda zamu samu yaddan Allah muna roƙon Allah cikin ni'amarsa da falalarsa da rahmarsa wanda da zai gani komai ya hada fusko din mu da baki da cikin da ta fara da aya hada subhanallahi walhamdulillah nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum. Gracias.